بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ليغا وتر رمضان هجرار النبي صلى الله عليه واله وسلم تنا 1441 ودي يداچي دا 24 غا وتان 4220 ميلاديه ودي ان شاء الله يوم زامو فارا غباتر دا تفسيرين القراني مي جيرما na wannan shekara a cikin wannan wata mai albarka watan Ramadan sai dai kamar yadda ƴan uwa suke gani kuma suke sauraro tsarin wannan karatu na tafsirin alqur'ani mai girma na bana ya canza tsari saboda yanayi da muka samu kanmu a ciki na wannan annoba ta corona wadda bisa shawarwari na hukumomi da kuma jami'an kiwon lafiya muka dauki wannan matsaya na gabatar da waɗannan tafsirai a keɓance domin kare kai da kuma al'umma da gujewa yaduwar wannan cuta a tsakanin al'umma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana dauki a cikin wannan al'amari Allah ya kawo mana dauki game da wannan annoba. Allah ya dauke mana ita ya mai mana ita da aminci. Allah ya tsare mu ya kare mu. Waɗanda wannan al'amari ya shafe su, Allah ya sa ya zama kafara gare su. Waɗanda bata je gare su ba, Allah ya tsare su ya kare su ya kuma amintar da su. Allah ya amintar da mu, ya amintar da al'ummar mu baki daya. Abin da ke wajibi akan mu a daidai wannan lokaci da muke cikin na watan Ramadan a cikin waɗannan kwanaki mai albarka shine komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma dukufa wajen kaskantar da kai da kamewa daga dukkan abinda zai ja fushin Allah gare mu komawa zuwa ga Allah kaskantar da kai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma dagewa da nacewa wajen roƙon Allah idan har muka koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala muka kaskantar da kai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala muka rungumi ayyukan da'a da neman yardan Allah muka kuma dukufa da roƙon Allah to abu ne mai sauki a wajen Allah wannan al'amarin ya zama kamar mafarki ne aka yi shi a cikin bacci kuma ya zo ya wuce muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa mafiya kyawu da sifofinsa mafiya daukaka Allah ya dauke mana wannan annoba Allah ya dauke mana wannan annoba Allah ya mai mana da aminci ɗan uwa masu albarka yana daga cikin abin da ya zama wajibi akan mu mu dukufa wajen sa shine roƙon Allah mu kayukan mu wajen neman dace da samun yardan Allah mu roki Allah shiriya mu roki Allah gafara mu roki Allah lafiya da zama lafiya mu yi addu'a ma kasar mu mu yi addu'a ma al'ummar mu mu yi addu'a wa shugabannin mu da iyayen mu da malamin mu mu yi addu'a ma rayuwar mu da tattalin arzikin mu domin samun dace a wajen Allah subhanahu wata'ala tabbas idan muka koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala Allah zai karbe mu idan muka koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala Allah zai karbe mu Allah zai yafe mu Allah zai gafarta mana Allah zai mai mana duk wani kunci da muke ciki da aminci da walwala daga wajen sa haka ya faru da waɗansu al'ummomi da suka shude kafin mu ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون الله يجي من أيك النباوة من أيك منزني الله يجي زواج الأمم من دسك شودي كافنك كي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك الله يجي من أيك منزني ديوة كي الأمم من دسك شودي كافنك amma waɗannan al'ummomi sai suka juya baya ga Allah suka fadaci manzannin su suka yi fada da abinda Allah subhanahu wata'ala ya aika manzannin da shi fa akhadnahum bil ba'sa'i wad darra Allah yace sai muka jarabce su muka kama su da talauci mai tsanani da cututtuka da matsaloli la'allakum yatabarra'un Allah ya ce domin su kaskantar da kai su tuba su koma zuwa ga Allah kamar wani ne yace to Allah ai ga waɗannan al'ummomi sun halaka sun daidaice Allah sai yace fa laula iz ja'ahum ba'suna tadarru Allah yace to me yasa lokacin da suka ga azabar mu da ukubar mu ta taso musu Allah yace me yasa basu kaskantar da kai ba me yasa basu koma zuwa ga Allah ba me yasa basu tuba ba walakin qasat qulubuhum Allah yace sai dai zuciyar su ce ta bushe wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun shaydan ya kayatar musu da munanan ayyukan da suke aikatawa a matsayin abun da za su yi Allah yace sanadiyar da yasa wannan masifar ta ci su kenan saboda kamar tukar zamu koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala mu kaskantar da kai zuwa ga Allah subhanahu wata'ala Allah zai karbe mu ya gafarta mana kuma ya yafe mu Allah ya tabbatar da mu akan imani da ayyukan alkhairi. Yan uwa masu albarka, bana insha Allah za mu tashi a farkon suratu Nuh alaihi salatu wassalam. Suratu Nuh sura ce makiyya. Annabi Nuh alaihi salatu wassalam shine farkon manzanni a cikin manzannin Allah duka da Allah ya tashi daga manzanni ya tashi aiko manzanni mutun na farko da Allah ya fara aiko shi a matsayin manzo a bayan kasa shine annabi Nuh alaihi salatu wassalam shi yasa suratu Nuh alaihi salatu wassalam kamar wata jami'a ce da take karantas da malamai da masu da'awa yadda za su yi kira zuwa ga Allah subhanahu wata'ala yadda za su karantas da bayin Allah akan tafarki mafi nagarta da Allah subhanahu wata'ala ya shimfida suratu Nuh ta yi bayani game da da'awar annabi Nuhu alaihi salatu wassalam jajircewarsa uslubi da salo da annabi Nuhu alaihi salatu wassalam yayi amfani da shi wajen kiran bayi zuwa ga Allah kamar yadda muka faɗa tunda annabi Nuhu alaihi salatu wassalam shine farkon manzo kaga titin da'awa hanya da aka shimfida ta da'awa
annabi Nuhu alayhi salatu wasalam shi ya fara binta. Saboda ka duk wanda yazo daga cikin manzanni a bayan annabi Nuhu alayhi salatu wasalam, zaka ga turbar da annabi Nuhu alayhi salatu wasalam ya bi, wannan turba wannan manzo da yazo ko manzanni da suka zo a bayan sa suka bi, to wannan hanyar ita ce hanya da Allah ya shimfida wa annabawa da manzanni da malamai da za su yi kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Jama'a mun fahimta? Abdullahi dan Abbas yake cewa tun daga kan annabi Adam alaihi salatu wassalam tauhidi mutane suke tafiya akai, suna bisa doron imani, suna bisa doron tauhidi, suna kan tafargi tafarki nagartacce ingantacce. Haka ake tafiya al'umma daya a bisa musulunci a bisa imani har lokacin annabi Nuhu alaihi salatu wassalam. To a lokacin aka fara samun matsala na shirka da Allah da kafirci, to kuma Allah sai ya daga annabi Nuhu alaihi salatu wassalam, kuma aka ci gaba da daga manzanni zuwa ga al'ummomi domin kiransu zuwa ga tafarkin Allah subhanahu wataala. Allah a cikin alqur'ani yake cewa kana nasu ummatan wahida. Madaukakin sarki yace kanan nasu ummatan wahida, Allah yace mutane sun kasance al'umma daya akan aqida daya, imani addini daya. Allah yace tun daga lokacin annabi Adam alaihi salatu wassalam haka mutane suke tafiya akan imani. Ana cikin wannan tafiya to sai aka samu baraka akan hanya, shine a suratu Yunus Allah yace wa ma kanan nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu. Allah yace wa ma kanan nasu illa ummatan wahidatan faktalafu, mutane basu kasance ba tun daga lokacin annabi Adam alaihi salatu wassalam face al'umma daya a bisa addini daya a bisa imani aqida daya a bisa turba ta alkhairi. Allah yace faktalafu, to ana cikin wannan tafiya Allah yace sai suka yi sabani sai aka samu baraka, wadansu sai suka ratse aka hau turba ta kafirci da shirka da Allah. To lokacin da aka samu wannan matsalar Allah yace fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa munzirin, to Allah sai ya tada annabawa ya tada manzannin sa mubashirin wa munzirin, suna masu bishara ga waɗanda suka yi imani da Allah akan goma ta azziki da Allah ya shirya musu a ranar haduwa da shi. Wa munzirin kuma suna masu gargadi da jan kunnin waɗanda suka kafirce suka baude suka fada cikin shirka da Allah akan mummunan al'amari da zai shafe su. Allah sai ya ce wa anzala ma'akumul kitaba bil haqqi, Allah sai ya saukar da littafai wanda ya saukar da gaskiya ma waɗannan manzanni. Allah ya ce sai ya ba mu waɗannan manzanni su yi da'awa su kirayi mutane da shi. Wa anzala ma'akumul kitaba bil haqqi, Allah sai ya saukar da littafai wanda suke cike da gaskiya ya ba mu waɗannan manzanni da ya tayar domin su yi bishara su yi gargadi. Allah ya ce littattafai ne waɗanda suke cike da gaskiya. Li yahkuma bainan nasi fi maktalafu fihi, domin kowane manzo yayi hukunci tsakanin mutane kan abin da suka yi sabani akai. waɗannan sun baude sun kafirce sun fada cikin shirka da Allah waɗannan suna kan tauhidi to Allah ya bashi littafi yayi hukunci tsakanin su akan wannan sabani da suka samu a tsakanin su wanda suke kan tauhidi suke kan daidai a tabbatar da su akan tauhidi wanda suke kan shirka da kafirci da kafirce ma Allah a nuna musu suna kan shirka suna kuma bisa kafirce ma Allah jama'a mun fahimta waɗansu malamai suka ce li yahkuma bainan nasi fi maktalafu fihi don shi wannan littafin yayi hukunci tsakanin mutane kan abinda suka yi sabani akai waɗansu malamai suka ce li yahkuma bainan nasi fi maktalafu fihi don Allah yayi hukunci tsakanin mutane kan abinda suka yi sabani akan sa idan ka tattara dukkan fassaran yana komawa ne zuwa ga ma'ana daya shine dai Allah yayi hukunci a tsakanin waɗannan al'ummomi da suka samu sabani a tsakanin su waɗannan suka koma zuwa ga shirka waɗannan suke tsaye akan tauhidi jama'a mun fahimta wa maktalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atkumul bayyina Allah yace to amma duk da zuwan manzannin da waɗannan hujjoji bayyanannu waɗannan littafai da Allah ya basu Allah yace sai da aka samu waɗannan al'ummomi sun saba wa waɗannan manzanni sun doge akan kafirci da shirka wa Allah jama'a muna fahimta wa maktalafa fihi ba wanda suka saba akan gaskiya da imani duk da waɗannan manzanni sun zo da waɗannan littafai Allah yace illal ladhina utuhu sai su waɗanda aka ba wa littafi waɗanda aka aika manzannin gare su da littafan Allah yace amma sai da suka saba min ba'di ma ja'atuhumul bayyina bayan hujjoji bayyanannu sun zo musu kamar wani ne yace Allah to me yasa suke da tsaurin kai akan haka Allah yace bagayan bainakum saboda kiyayya da hasada da take tsakanin su fa hada Allahu alladhina amanu limakhtalafu fihi min alhaqqi bi ibnihi Allah sai ya shirye da waɗanda suka yi imani kan abinda waɗannan al'ummomi suka yi sabani akan sa na gaskiya to Allah sai ya datar da waɗanda suka yi imani akan abinda yake shine daidai tsakanin waɗanda suka yi sabon suka yi sabani wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim Allah na shirye da wanda yake so zuwa ga hanya madaidaiciya Allah ya shirye da mu to jama'a al'umma tana tafiya akan aqida daya akan musulunci akan imani da aka samu wannan baraka shirka ya fada cikin al'umma kafirci ya bayyana a cikin al'umma to Allah sai ya tada manzanni yace su tashi su yi da'awa domin kiran mutane zuwa ga hanyar daidai da kuma gargadi da jin kunne ma waɗanda suka baude wa hanyar daidai din to wanda aka fara dagawa na farko yayi wannan kira shine annabi Nuhu alaihi salatu wassalam jama'a muna fahimta shine annabi Nuhu alaihi salatu wassalam yana daga cikin yabo da kirari da al'umma za su mishi a ranar alkiyama kan ya nema musu ceto a wajen Allah game da ai hisabi wa bayi a filin alkiyama bayan sun je wajen annabi Adam alaihi salatu wassalam sun koka akan matsalar da suke ciki a farfajiyar alkiyama azaba yayi tsanani kunci yayi tsanani annabi Adam alaihi salatu wassalam zai ce musu nafsi nafsi ta kaina nake yi ta kaina nake sai ya ce musu izhabu ila gairi ku je zuwa ga wani na sai kuma ya musu ishara yace izhabu ila nuhin ku je zuwa ga annabi Nuhu alaihi salatu wassalam fayatuna nuhan duka al'umma sai a dungumo a zo a samu annabi Nuhu alaihi salatu wassalam fayqulun sai su ce anta awwalur rusuli ila al-ardi Nuhu kai ne farkon manzo a bayan kasa kai ne mutun na farko da Allah ya daga don kai kira a tsakanin bayinsa a bayan kasa wasammaka Allahu abdan shakura kai ne kuma Allah ya kira ka bawa mai yawan godiya zuwa ga Allah subhanahu wataala jama'a muna fahimta to duk wanda zai karanta suratu nu alaihi salatu wassalam zai dauki darussa masu yawa musamman wanda yake karanta suwa ko wanda yake da'awa yake kira zuwa ga Allah subhanahu wataala kamar yadda muka ambata suratu nuhu alaihi salatu wassalam wata jami'a ce ta karantar da malamai da masu da'awa yadda za su fiskanci wannan kalubale da yake gaba gare su idan ka karanta suratu nuhu alaihi salatu wassalam zaka ga irin jajircewa na annabi nuhu alaihi salatu wassalam wanda zai bada karfin gwiwa ga duk wani mai kira duk wani mai karantaswa ya san cewa wani aiki ne na annabawa da manzannin Allah wanda ba shi da hakuri baya iyawa a cikin shekara 50 ne babu annabi Nuhu alaihi salatu wassalam yayi yana kiran mutane zuwa ga Allah kaga ai akwai jajircewa a cikin abu walaqad arsalna nuhan ila qaumihi Allah yace walaqad arsalna nuhan ila qaumihi haqiqa mun aiki annabi nuhu zuwa ga mutanen sa Allah yace falabitha fihim alf sanatin ya zauna a cikin mutanen yana da'awa Allah yace shekara 50 ama sai shekara 50 ne babu kaga wannan yana nuna cewa da'awa harka ce ta jajircewa hakuri da juriya da kuma dogewa akan ai akan al'amarin kira zuwa ga Allah subhanahu wataala suratu nuh ko kissar annabi nuh alaihi salatu wasalam tana karantas da dogewa da jajircewar da annabi nuh alaihi salatu wasalam yi akan kiran mutane zuwa ga Allah subhanahu wataala sannan surar tana kuma karantas da wato irin hakuri da annabi nuh alaihi salatu wasalam yayi wajen wannan kira zuwa ga Allah subhanahu wataala tare da walakanci da isgili da cin mutunci da aka yi tawa annabi nuh alaihi salatu wasalam zaka ga abubuwa da yawa maganganu masu muni ma hadha illa basharun mislukum yuridu an yatafaddala alaikum sukan ce nuh nan da kuke ganin shi ba wani bane mutun ne kamar ku abinda yake nema ta hanyar wannan wa'azi da da'awa da yake yi shine kawai ya mamaye ku ya zama mai gidanku abinda yake so a ce shi yake ba da umurni shi yake ba da hani annabi nuhu dai bai ce musu komai ba wa qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin
wa al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin
qala ya qaumi laysa bi dhalalatin manyan mutanen annabi nuh alaihi salatu wassalam suka ce mishi inna lanaraka fi dalala wallahi muna ganin kana cikin tabewa da dabbanci da wauta a bace kake a daidai ce kake haka annabi hud suka ce mishi inna lanaraka fi safahatin suka ce mun lura kana da wauta kale ya kawai sai yace ya mutane na laysa bi dalalatu yace babu bata ko tabewa ko wauta tattare da ni walakin ni rasulun min rabbil alamin yace amma dai ni manzo ne daga Allah ubangijin talikai wannan karantaswa ce kissar annabi nuhu take da shi wato duk lokacin da mai da'awa yake da'awa lokacin da ake taba shaksiyar sa shi ake sukarsa kar ya yadda wannan ya shagaltar da shi akan da'awa din idan ya tashi martani kale ya kawai sai ya ce ya ku mutane na laysa bi dalalatun babu bata tattare da ni laysa bi safahatun bani da wauta walakin ni rasulun min rabbil alamin ni manzo ne daga Allah ubangijin talikai jama'a muna fahimta man sigir haka in dai zaka karanta suratu nuh to zaka samu darussa manya manya game da karantas da mutane da kuma da'awa sun ce mishi wawa ne bai san ciwon kansa ba a sun lura yana da tabuwa in hadha illa rajulun bihi jinna suka ce yana da dan tabuwa jinnu sun shafe shi kadzabat qablakum qaum nuh fa kadzabu abadana wa qalu majnunun Allah yace kadzabat qablakum qaum nuh kafin mutanen ka kai annabi Muhammad alaihi salatu wasalam su karyata ka Allah yace an karyata annabi nuh fa kadzabu abadana Allah yace sun karyata bawan mu annabi nuh alaihi salatu wasalam wa qalu majnunun suka ce mahaukaci ne wasjujir kuma suka yi barazanan kashe shi duka kisar annabi Nuhu yana karantar da yadda mai da'awa yake zama mai hakuri da jajircewa wajen kira a tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala. Yana daga cikin abinda kissar annabi Nuhu alaihi salatu wassalam take karantaswa shine watan hakurin mai karantaswa da da'awa da karancin waɗanda suke sauraron sa. Duk wannan shekaru da annabi Nuhu yayi yana kira malayin haya, duk shekarun da annabi Nuhu yayi yana kiran nan kusan shekara 1000 waɗanda suka karbi da'awar annabi Nuhu ba su kai mutum 100 ba. Kasan wani ko masallaci yasa karatu idan ya ga mutum 2 3 4 5 ne suke saurara sai ya rufe karatu. Ya fi so ya ga ana cika ana batsewa, to wannan shine shi yake ganin zai karfafe shi akai. To da'awa da Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta, kowa akwai irin tsari da kuma yanayi da Allah ya dora da'awarsa akai. A Qur'ani Allah ya ce wa ma amana ma'ahu illa qalil. Wannan shekara 1000 ba shekara 50 da annabi Nuhu alaihi salatu wassalam yayi yana da'awa, Allah ya ce wa ma amana ma'ahu illa qalil, ba waɗanda suka yi imani da annabi Nuhu, Allah ya ce sai mutane ɗan kadan. Abdullahi dan Abbas yace ba su wuce mutum 80 ba baki ɗayan wannan shekarun. Jama'a muna fahimta? Saboda haka mai da'awa ya zan manufarsa isar da sakon Allah din, ba mutum nawa ne suke saurara ba, yawan su ko kashin su, amma kwangilar da take tsakanin shi da ubangijinsa shine yayi da'awar Allah zai biya shi. Mutane sun karba, mutane ba su karba ba, mutane sun saurara, mutane ba su saurara ba, kar ya zama wannan dalili ne da zai kashe gwiwan mai kira zuwa ga Allah. Jama'a ai muna fahimta. Ya tabbata a cikin hadisin Bukhari da Muslim, hadisin Abdullahi dan Abbas, annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace uribat alayya al-umam, annabi yace an bijiro mini da al'ummomi da yawa, an mun faretin al'ummomi da yawa, annabi yace na gansu. Fara'aytu an-nabiyya wa ma'ahu ruhayb, annabi yace na ga annabi da waɗansu mutanen da ba su wuce 10 ba wanda suka amsa kiransa, duk da awar da yayi har ya gama wanda suka amsa suka yi imani, annabi yace ba su wuce mutum daga 3 zuwa 9 ba. Wa ra'aytu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rajul war-rajulan, annabi yace na ga annabin da mutum daya ya kai ya karbi da'awar, mutum daya ma'ahu ar-rajul, mutum daya ya karbi da'awar. Yanzu ko wannan kissa ta suratu Yasin, wannan kissar ashabul qarya, zahirin Qur'ani ya nuna manzanni 3 ne. Iz arsalna ilayhi musnayn, wannan ashabul qarya Allah yace iz arsalna ilayhi musnayn, Allah yace mun aika manzanni 2 alqaryar su yi da'awa. Lokaci daya Allah ya aika manzanni 2, fa'azzazna bi thalithin, Allah yace sai muka karfafe su da manzo na 3 suka zama su 3, amma duka manzanni 3 mutum daya suka samu. Jama'a mun fahimta? Ita da'awa aiki ne, kira ne zuwa ga Allah, aiki ne da Allah ya kulla tsakanin masu ilimi da shi akan su kira bayin shi zuwa ga Allah. So kar ya zan adadin masu sauraro ko rashin adadin su zai kashe gwiwan mai kira zuwa ga Allah.
Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idhnillah,
Allah yace wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idhnillah, ba wata rai da za ta yi imani sai da izinin Allah. Mutanen da za su zo su taru su saurara zukatansu a hannun Allah yake, to kai dai kai aikinka, kai aikinka. Saboda haka daga cikin kissar annabi Nuhu alaihi salatu wassalam abinda za mu ɗauka na darasi shine cewa shi mai da'awa yana da'awa ne don aiki ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora shi a kai. Jama'a mun fahimta? Kar ya zama da'awarsa tana alaƙa da mutane nawa ko ba mutane nawa ba. Yana daga cikin abinda za mu kalla a da'awar annabi Nuhu alaihi salatu wassalam shine salo da uslubi da annabi Nuhu yayi amfani da shi wajen kiran mutane zuwa ga Allah sai ka jena summa inni a'lantu lakum wa asrartu lahum israra da'awa akwai lokacin da ake yin ta akan mimbari da loudspeaker akwai lokacin da ita kuma sai an kebe ba duka ake yi akan mimbari ba thumma inni da'awtuhum jihara yace na kira mutane a bayyane thumma inni a'lantu lahum nayi da'awar a bayyane na shelanta wa asrartu lakum israra yace kuma nayi da'awar asirrance saboda ka akwai bigiran da akan mimbari ake yi akwai bigiran mal abdullahi da kebewa ake duk wannan kissar annabi nuhu tana karantar da mu irin wannan uslubi sannan kissar annabi nuhu kuma tana karantar da duk wani mai da'awa kuma ba a bude mishi ido yana da sanyi yana da kokari wajen kiran mutane zuwa ga Allah amma kuma ba a bude mishi ido saboda ana ganin kamar wani wawa ne ko gaula ne lokacin da aka yi ja'inja a can cikin suratu yunus ne ko hud watlu alaihim naba'a nuhin
watlu alaihim naba'a nuhin idh qala liqaumihi ya qaumi in kana kafara alaykum maqami wa tadhkiri bi ayati llahi fa'ala Allah tawakkaltu fa ajmi'u amrakum wa shurakaakum thumma la yakun amrukum 'alaykum ghummatan thumma qudru ilayya wa la tunzirun
to da'awa tayi da'awa yanzu ayoyin da muka karanta a baya ai kaga suna ce mishi wawa suna ce mishi ta dabbe bacacce ya kauni sai ce ya ku mutane na laysa bi dalalatin ni ba ta dabbe bane ni ba bacacce bane walakin ni rasulun min rabbil alamin to can kuma gaba sai aka zo za a bude mai ido za a taka shi Allah yace watlu alaihim naba'a nuhin karanta musu labarin annabi nuhu if qala liqaumihi lokacin da yace wa mutanansa ya kauni ya ku mutane na in kana kabura alaikum maqami idan har zaman da nake a cikin ku ina da'awa zuwa ga Allah ya dame ku yana daga muku hankali kuna samun kunci wa tadhkiri bi ayati llah wa'azin da nake muku da ayoyin Allah ya dame ku fa alallahi tawakkaltu yace ni fa ga Allah na dogara yace musu fa ni Allah shine gatana ba wanda nake tsoro a cikin ku fa alallahi tawakkaltu fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum yace ku je duk hada kanku da sharrinku da makircinku wa shuraka'akum kuma gayyato ababan bautanku wanda kuke tarayya ma Allah da su thumma la yakun amrukum alaikum gumma kuma in za ku dauki mataki a kaina kar ku mun kara kar ku mun rufa thumma qadu ilayya wala tunzirun ku zo ku ga bayana yace kar ku ragar mini inni tawakkaltu fa in tawallaitum in kuma har kun juya baya ko fa in tawallaitum fa alamu fa in tawallaitum fa inna ma ajri
fa in tawallaitum fa ma sa'altum min ajri in ajri illa 'ala Allah wa umirtu an akuna min al-muslimin
yace to ku dauki duk matakin da za ku dauka yace ni ba abin da za ku iya mu don na dogara ga Allah Allah shine gatana yace idan kuma za ku gwada kar ku ragar mini fa in tawallaitum in kun juya baya gabarin karban sakon Allah fa ma sa'altukum min ajr yace dama ni ban roke ku sakamako ku ban lada ko ku biya ni ba jama'a mun fahimta in ajri illa ala Allah lada na da sakamako na Allah ne zai biya shi yasa duk lokacin da kaga malami mai da'awa mai karantarwa yau yana gidan alhaji wani gobe yana ofishin wani jibi yana falon wani zai je maula gidan wani to ƙarya ne kuma da'awa ta yi domin akwai lokacin da kamewanka da mutuncinka shi zai kare da'awar jama'a muna fahimta to idan kuma kazan baka da wannan kiman baka da wannan mutuncin to ta wannan hanyar sai a shigo maka ta bayan gida saboda ke ce fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajr shi yasa ka duba duk annabawan nan kai ta bibiyan kissan su duk wanda yazo daga cikin maganan farko a da'awarsa yakan ce wama sa'altukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin yakan ce bazan tambaye ku wani abu akan da'awata ba ladana yana ga Allah ubangijin talikai jama'a muna fahimta saboda ka dai yan uwa akwai darussa masu yawa da zamu samu a cikin kissar annabi nuhu alaihi salatu wassalam musamman suratu nu alaihi salatu wassalam wadda tun daga farkon suran har zuwa karshen suran kissar annabi nuhu alaihi salatu wassalam ne shi kadai da yadda ya gudanar da wannan da'awa tashi mai albarka da kuma yadda al'amarin ya je karshe Allah ya sa mu dace Allah ya albarkace mu to sai Allah ya ce Allah madaukakin sarki yace bismillahir rahmanir rahim inna arsalna nuhan ila qaumi Allah yace hakika mun aiki annabi nuhu zuwa ga mutanansa an anzir qaumaka Allah yace muka ce ma annabi nuhu ka gargadi mutananka ka ja kunnan su akan wannan shirka da Allah da rikan wadansu ababa da suka yi suna bauta musu koma bayan Allah mun fahimta ko inna arsalna nuhan ila qaumihi Allah yace lallai mu mun aiki annabi nuhu alaihi salatu wassalam zuwa ga mutanansa shi aike kamar yadda muka ambata Allah ya tada manzo zuwa ga wata al'umma wato kamar haƙƙi ne da Allah subhanahu wata'ala ya dora ma kansa kan kowace al'umma zai tura mata manzon da zai je ya dora ta akan shari'a babu wata al'umma face sai da Allah subhanahu wata'ala ya tada manzo na musamman manzon ya je ya kira wannan al'ummar zuwa ga Allah subhanahu wata'ala innama anta mundhir wa likulli qaumin hadis Allah yace wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai mai gargadi ne kuma kowace al'umma mun tayar da wanda zai gargade ta a cikin ta mun tayar da wanda zai shiryar da ita ya nuna mata hanyar shiriya ya kuma bayyanar mata da hanyar fata Allah yace kowace al'umma wa likulli qaumin had kowace al'umma Allah yace mun tayar da wanda zai shiryar da ita zuwa ga tafarki madaidaici wa likulli ummatir rasul wa likulli Allah yace wa likulli ummatir rasul kowace al'umma Allah yace tana da manzo kowace al'umma Allah yace tana da manzo da muka tura bata wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula
fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa tajtanibut-taghut
Allah yace wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula Allah yace mun tada manzo cikin kowace al'umma Allah yace mun aika mata manzo idan manzon yace yakan ce musu ani ibudullaha ku bauta wa Allah wajtanibut-taghut ku nisanci duk wani dagutu duk wani abu da za a bauta wa koma bayan Allah ku nisanci shi duk wata al'umma da Allah ya tada ita a bayan kasa sai da ya tada manzo da zai je kira wannan al'ummar zuwa ga Allah jama'a muna fahimta ko sai da ya tada manzo da zai kira wannan al'ummar zuwa ga shari'a ya gargade ta daga kafirci da shirka da munanan ayyuka ya gargade ta daga abinda aka yi tanadi wa masu kafirci da shirka ko munanan aiki sannan ya mata bishara game da goma ta arziki da Allah ya shirya wa masu imani da kuma aikin kwarai tura manzo cikin kowace al'umma da Allah ya yi yana alaka da waɗansu manyan al'amurra guda biyu abu na farko shine a nuna wa al'ummar yadda za ta bauta ma Allah domin manufar zuwan kowane dan adam duniya shine ya bauta ma Allah manufar zuwan kowane daya daga cikinmu shine ya bauta ma Allah. To babu yadda za a yi ka iya bauta ma Allah dole sai ta hanyar manzonka, domin shi manzon shi zai zo da sakon da zaka bauta ma Allah da shi. Idan sallah ce, shi manzon shi zai zo da yayi za a yi sallar. Idan azumi ne, shi manzon shi zai zo da yayi za a yi azumi. Idan karatun alkur'ani ne, shi manzon shi zai zo da yayi za a karanta alkur'ani. Idan aikin haji ne, shi manzon shi zai zo ya koyar da yayi za a yi aikin hajin. Duk wata ibada da aka halicce ka don ka kadaita Allah da wannan ibadan, to shi manzon shi zai zo da yadda za a bauta ma Allah ne. Jama'a mun fahimta ko? Na biyu, manzo yakan zo ma kowace al'umma malayin haya don a yanke wa al'ummar hanzari. Allahu akbar. Don a yanke ma al'ummar hanzari duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yazo da shi, an zo da shi. Ɗaya daga cikin dalilan zuwa da shi shine a kafa maka hujja, domin Allah baya zalunci, baya zalunci. Idan hanya akwai kaya, sai ya turo dan aike ya gaya maka cewa hanyar akwai kaya. Idan bai so a bi hanyar, zai aiko dan aike ya gaya maka cewa baya so a bi wannan hanyar. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Allah yace wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Allah yace bamu kasance masu azabtar da bayi ba, mu yi azaba ma wani ko wata al'umma. Allah yace hatta nab'atha rasulan, har sai mun tada wani manzo ya je ma al'umma. Banda Allah ba wanda ke ma bayi haka. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Allah yace ba ma azabtar da al'umma, ba ma azabtar da wani. Allah yace har sai mun tura manzo zuwa ga wannan al'umma. To kamar yadda muka ambata, abu na biyu shine yanke hanzari kuma ma al'umma. Rusulan mubashirina wa munzirin li alla yakuna lin nasi ala llahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu azizan hakima. Rusulan, Allah yace manzanni ne, mubashirina wa munzirin, masu bishara ga waɗanda suka yi imani da ayyukan alkhairi. Wa munzirin, masu gargadi da jan kunne ma waɗanda suka kafirce ma Allah, suka baude akan hanya. Me yasa Allah ce li alla yakuna lin nasi ala llahi hujjatun ba'da ar-rusul, don kar mutane su samu hujja akan Allah bayan aiko manzanni. Ma'ana kar mutane su samu hujjar da za su kafa ma Allah, Allah sai turo manzanni. Domin inda ba a turo da manzanni ba, wurare da yawa a cikin alkur'ani yace idan Allah ya turke mutum zai mai hisabi, sai yace Allah ai da ka turo mun manzo ya mun wa'azi, da ban yi wannan abun ba. To Allah sai ya yanki hanzari makowa. Jama'a, duk abinda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo da shi na alkur'ani da sunna, yanki hanzari ne gare mu. A karantar da kai, a sanar da kai. Wannan kuma tsari ne na Allah, kowace al'umma sai da aka yanke mata wannan hanzari din. Dalilin zuwan ka duniya, Mal Abdullahi, shine don kai addini ka bauta ma Allah. Kar ka yadda wani abu a rayuwar duniya ya sha gaban addini. Wannan Allah ya faɗa. Ba ya kawo ka duniya don kafinta bane, kafinta ribar kafa ce. Ba ya kawo ka duniya don kasuwa bane, kasuwa ribar kafa ce. Ba ya kawo ka duniya don office ɗinka ko aikin ka bane, wannan duka ribar kafa ne ya halatta maka don ka nemi abinci. Amma ka san ba wannan aikin ne ya kawo ka duniya ba. Abin da ya kawo ka duniya shine ka kadaita shi da bauta. Duk abin da zaka yi, wannan ya zan shine gaba. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah yace wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ba mu halicci aljanu da mutane ba, Allah ce sai dan su bauta mana. Saboda ka kar ka zama ibada ita ce mataki na karshe a rayuwarka, zaka yi dan da na sani. To dukkan manzannin nan, dukkan manzannin nan Ubangiji na aiko da su ne don a gaya maka. Na farko, dalilin da yasa shi Allah ya yi ka. sannan ya aiko manzannin nan wannan dalili da yayi ka don shi naka bauta mishi ya aiko su su zo da tsarin bautar sannan su gargade ka su ja kunnanka karka yadda wani abu ya shagaltar da kai gabarin wannan ibadan zaka yi dan dana sani shikenan manzo sai ya tafi abin sa li Allah yakuna linnasi ala Allah hujjatun ba'da rusul Allah ce don kar mutane su samu hujja akan Allah bayan an aiko manzo kaga an yanke maka kowa hanzari an yanke maka kowa hanzari an yanke maka kowa hanzari a karshen suratul taha yake cewa walau anna ahlaknahum bi azabin min qablihi Allah yace walau anna ahlaknahum bi azabin min qablihi ay min qabli irsali rusul Allah yace inda za a ce mun halakar da su kafin mu aika manzo walau anna ahlaknahum bi azabin inda za a ce mun halakar da su da wata azaba mu turo wata azaba ta halakar da su ta daidaita su min qablihi kafin mu aika manzo laqalu Allah yace wallahi da dasu ce rabbana ya ubangijinmu laula arsalta ilaina rasulan me yasa to mu baka aika mana da manzo ba fanattabi'a ayatika mu bi ayoyinka min qabli an nadhilla wa nakza kafin mu kaskanta mu walakanta Allah da ka turo mana manzo da ba mu samu kanmu a cikin wannan ba Allah ce inda ban aika manzo ba duk wanda na tirki da zai ce mun da na aika manzo da yayi imani da ya bi daidai Allah ce to sai na aika ba magana ya kare فلولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين Allah yace falaula an tusibahum musibatun Allah yace ba don kar wata musiba ta afka musu ba bima kaddamat aidihim saboda laifuffukan da hannayen suke aikatawa fayaqulu kuma su ce rabbana ya ubangijinmu laula arsalta ilaina rasulan Allah yaya baka turo mana da manzo sai aka turo mana da azaba fanattabi'a ayatika Allah da ka turo da manzo da mun bi ayoyinka wa nakuna minal mu'minin Allah da mun zama daga cikin mu'minai jama'a ai ka san Allah ya san mutane to shine yace rusulan manzanni ne mubashirin wa munzirin suna bishara suna gargadi li Allah yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da rusul don kar mutane su samu hujja akan Allah bayan aiko manzanni kaga an yanke hanzari makowa to kowa ya kun da sanin cewa duk waɗannan karatuttuka da ake yi a ce Allah ya ce a ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce yanke hanzari ne shi yasa ka lura ka duba alqur'ani duk wanda za a azabtar da shi Allah sai ya bada dama an mishi tambaya cewa an mishi wa'azi ko ba an mishi wa'azi ba sai ya ce an mishi wa'azi an yanke hanzari ko ba an yanke ba an yanke hanzari كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها
ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم
Allah ce kullama ulke fiha fujun duk lokacin da aka debi wata gayya wata jama'a daga cikin su aka watsa a wuta ko lokacin da aka debe su za a watsa a wuta sa'alahum khazanatuha sai masu gadin gidan wuta su tambaye su
alam ya'tikum nadhir, wannan kururuwa da neman dauki da kuke yi masu gargadi basu zo muku ba, qalu bala qad ja'ana nadhir, zasu ce tabbas masu gargadi sun zo mana, fa kadzabana muka qaryata, wa qulna ma nazzala Allahu min shay, muka ce qarya ne Allah bai saukar da komai ba, ba wanda za a azabtar da shi a filin alkiyama, sai Allah ya ce a tambaye shi aje laifin da zai sa shi a azaban nan, wannan laifi da ya ja mishi wannan azaban, an mishi gargadi, an mishi wa'azi akai ko ba an mishi ba, da kanshi sai ya ce Allah amin, wasiqa alladhina kafaru ila jahannam zumara, wasiqa alladhina kafaru ila jahannam zumaran, Allah yace za a gargada kafirai zuwa ga jahannama tawaga tawaga, wadanda suka yi bautan uzairu ga tawagar su, wadanda suka bautawa almasihu ga tawagar su, wadanda suka bautawa malaiku ga tawagar su, wa dukkan nau'in kafirai da fajirai ga sunan tawaga tawaga tawaga, hatta idza ja'uha ila jahannama zumaran, zuwa ga jahannama tawaga tawaga, hatta idza ja'uha, Allah yace har sai sun iso bakin wutan, futihat abwabuha, sai a bude kofofin wutan, amma kafin su shiga wutan, wa qala lakum khazanatuha, sai masu gadin wutan daga cikin mala'iku sai su ce musu, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaykum ayati rabbikum, manzanni basu zo daga cikin ku suka gargade ku game da ayoyin, suka gargade ku da ayoyin ubangijinku, alam ya'tikum rusulun minkum, manzanni basu zo cikin ku suka yi muku da'awa ba, wayun yatluna alaykum ayati rabbikum, suka karanta muku ayoyin ubangijinku, wayunzirunakum liqa'a yawmikum hadha, suka kuma gargade ku game da haduwa da wannan inin naku, suka ce muku za a yi tashin alkiyama, in an yi tashin alkiyama wannan abin da kuke cikin dama zai same ku, basu gaya muku ba, kalubana sai su ce duk sun mana bayani, walakin haqqat kalimatul azabi alal kafirin, sai dai kalmar azaba ce ta tabbata akan kafirai, jama'a haka ayoyin suke a cikin alqur'ani ta kota ina, waqifuhum innahum mas'ulun, idan aka tara fajirai a filin alkiyama, Allah sai ya ce wa mala'iku, uhushurul ladina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'budun, Allah zai ce ku tattara waɗannan azzalumai duka da ire-irensu da matansu, Allah ya ce ku kada su ku kai mun su wutan jahim, yadda ake kora dabbobi haka mala'iku za su dauki abun duka su tasa su gaba, ana gargada su ana tafiya da su, sai Allah ya ce waqifuhum, ku tsayar mun da su, innahum mas'ulun, ai su abin tambaya ne, ma'ana ku tsaya mu yi musu tambaya, sai a tsaya da su a fara tambayar su duk matsalar da mutum ya shiga ranar alkiyama, sai an tambaye shi kuma sai ya bada amsa an ja mishi kunne. Abinda nake so mu fahimta shine kar mu dauki karatuttukan da muke ji ko muke karantawa ko ake karantar da mu ma'anarsa daban, ma'anan shine a yanke maka hanzari a kuma nuna maka shari'a, amma yadda kaji abubuwan suna faruwa ana tambayan waɗansu ba a muku wa'azi ba, suna cewa an mana kai ma da a tambaye ka, wal qur'anu hujjatul laka aw alaik, to shi yasa idan har aka ce wannan shine tsari na da'awa, to kaga akwai bukatar lalle shi kuma mai da'awa ya tsaya wajen fayyace wa mutane da buwayar musu da kai dalilin da yasa aka aiko shi ko kuma dalilin da yasa yake kiran su zuwa ga Allah. Jama'a mun fahimta? Shi yasa idan mun zo darasi na gobe zamu yi bayani game da
isar da saƙon wama alaina illa balagul mubin wama ala rasul illa balagul mubin wato ka isar da bayani gamsheshen bayani jama'a mun fahimta saboda haka Allah yace mun aiki annabi nuhu alaihi salatu wassalam zuwa ga mutanensa an anbir qaumaka muka ce mishi ka gargadi mutanenka ai mun ji dai gargadin ko shine ka ja kunnan mutanenka wannan abu da suke na shirka da Allah su daina min qabli an yatiyahum azabun alim kafin azaba mai radadi ta cin musu ta zakke musu domin duk lokacin da kaga mutane akan kafirci ko shirka ko ka gansu akan bid'a ko wadansu munanan ayyuka to abinda zai biyo baya shine azaba shine kaskanci shine walakanci shi manzo yakan zo ne kamar mai tare wannan rigimar lokacin da ya tsare zai ce ku gudu ku kauce in kun ki ku kauce lokacin tafiyarsa in ya tafi abin sai ya cin muku in kuma kuka kaucewa waɗansu ma zaga shi suke inda ya tare musu abin su je su sha kan abin to sai kaga abin ya zo to kowani manzo yakan zo ne ya zama shamake tsakanin mutanansa da azabar Allah amma in sun mishi da'a sun yi biyayya Allah ya samu dace to jama'a sai mu kwana anan sai gobe idan Allah ya kai mu sai mu zo mu dora daga inda muka tsaya Allah ya muku albarka Allah ya samu dace da alkhairan wannan wata mai albarka فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.